sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri. A yau Laraba 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda malaman addini da 'yan jamhuriyar Nijar ke ƙara jan hankalin al'ummar Najeriya da shugabannin addini game da muhimmancin gudanar da zaɓe cikin lumana.
Babban nagarta gidan gona kwamtanmu ne. Muna fatan Allah ya sa su yi zaɓe wanda ƙasashen duniya ga yi su ma su koyo da wannan lamarin na. Wanda kowa ga shi gama lahiya. Mu yawan kashe-kashen nan ne shi mu da amma kwamtansu ma mu jin daɗin wannan abu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Mu'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta kaddamar da ayyukan soji a cikin wannan lokaci domin maida martani ga hare-haren Russia, yayin da yake tabbatarwa da gwamnatin Kyiv cewa Amurka da kanta da yamma sun yi tsayin daka wurin taimaka mata a yaki da take yi da Russia. Kremlin ta lashe takobin cewa za ta yi jiranmu, inji Austin, yana faɗa a birnin Brazil a taron ministocin tsaro na ƙungiyar tsaron NATO domin tattaunawa akan shirya sabbin taimakon soja ga Ukraine. Ana ƙara aika kayan soja a kulli yaumi, amma Kyiv tana yin kira ga gwamnatocin ƙasashen yamman da su aika da jiragen yaƙi na zamani, buƙatar da yamma take nazari a kai. Kafin cika shekara guda da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Austin ya ce muna tsaye kai haɗe wurin taimakawa Ukraine a yakinta da na 'yantar da kai, kuma za mu kasance tare kai haɗe kuma mu yi tsayin daka a duk lokacin da ya dace. Duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na Republican da alamar shugaban Amurka Joe Biden na nan kan bakansa akan matakin da ya dauka akan balan-balan leƙin asiri da kasar China da ta tsallako nahiya zuwa Amurka a farkon wannan wata, da alamar an yi zarfin tunani wurin tunkarar lamarin ta yadda za a kiyaye rikici na biyu da abokiyar adawa, yayin da gwamnatinsa take daukar mataki akan yaki na kusan shekara guda da kasar Russia ke yi a Ukraine. John Kirby da ke zama babban jami'in shirya harkokin sadarwa a kan sha'anin tsaron ƙasa ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa dambarwan balan-balan ba zai sauya aniyar gwamnati na kauce wa tashin hankali da kuma ci gaba da neman hanyoyin tattaunawa da China ba. Babu abin da ya canza hangame da aniyar shugaban ƙasa ta ciyar da wannan alaƙar gaba zuwa inda ya dace fiye da wannan lokaci, inji Kirby. Amma duk da haka, 'yan Republican suna buƙatar ɗaukar mataki mai tsauri a kan Beijing. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake cece-kuce a kan balan-balan leƙin asiri na China, ma'aikatar tsaron Taiwan ta yi barazana a jiya Talata cewa za ta harbe duk wani abu na soja da zai gita kan gaɓar tekunta daga ƙasar China. Muƙaddashin shugaban ma'aikatan leƙin asiri na Taiwan, Manjo General Hang Huang Wenchi, ya faɗa wa manema labarai cewa tsibirin mai cin gashin kansa kuma ya yi ɗamara akan duk wani abu da zai kutsa a yankinsa, amma dai har yanzu babu wani abu da ya shafi tsaron yankin. Sai dai ya ce balan-balan da aka gano a kusa da Taiwan ana amfani da su ne wurin kula da yanayi. Balan-balan ba su da girma da kuma nauyi, kuma suna iya fashewa idan suka yi ƙololuwa inda za su zama barazana. Har yanzu dai Taiwan ba ta ga wani abin da ke auna ta wanda za ta maida martani mai tsauri ba. China dai tana ikirarin wato Taiwan ɓangaren ta ne, wanda take ƙoƙarin haɗewa da ita dole. Ta saba aika jiragen yaƙi da wasu abubuwa na kayan soja a sararin samaniyar Taiwan da kuma tekunta.
To, an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da lokacin zabukan ga magara a Najeriya ke karatuwa, malaman addinin Islama da na Krista a jamhuriyar Niger sun ja kunnen 'yan Najeriya da su guji tare da zaune tsaye a lokutan zabe, tare da yi wa kasar addu'o'i da fatan a yi zabukan lami lafiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daidai lokacin da zabubbukan ga magari na tarayyar Najeriya ke ƙara macikewa, da mala'akari da cewa addinin Islama da na Kiristanci su ne mafi girman addinai a Najeriya, shi yasa malumma addinan biyu na jamhuriyar Niger yin kira da magargadi ga kowane jagoran addini wa mabiyansa domin a gudanar da zabubbukan nan cikin kwanciyar hankali da tsanaki, kamar yadda Mala Ibrahim Balo Niger ya yi ƙarin bayani.
Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi lafiya, a ƙari lafiya, kuma muna addu'a 'yan uwanmu ne musulmi da kiristocin kai kowa da kowa, muna fatan alheri, kuma muna fatan fitina Allah shi kiyaye, kar Allah shi kawo ta, saboda ita fitina idan ta tashi ba ta cewa ta keɓancin musulmin shi kaɗai ko kirista shi kaɗai, mu duk kowa muke addu'a Allah shi kiyaye, kar Allah ya kawo mu ta. Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim, wataqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasan, ku ji tsoron fitina idan ta taso ba za ta ke bance ku ko kadai ba. Don haka muna fatan Najeriya Allah ya sa wannan zabi da zai a yi lafiya, a ƙari lafiya. Abinda da ya shahi Najeriya ai ya shahi mummunan Niger, kuma abinda ya shahi Niger ya shahi duk 'yan uwa ne, ba Turawa bane ba da suka zo suka rarraba mu.
A bangaren malumma addinin Krista, Pastor Asuman Aburcewa yi yana da kyawu a ci gaba da yin addu'o'i a maja ma'ai da coci domin a kammala zabubbuka a cikin sa'ida a Najeriya.
Na Pastor Asman Abdu, game da siyasar da ake gudanarwa a ƙasar Najeriya, shine akan kowane lokaci muna nan muna addu'a yadda abun zai zo cikin kwanciyar hankali, yadda kuma abun zai zo ba asara rayuka ba a yi cikin kwanciyar hankali, kullum shine addu'a mu anan. Tunda ko satin da ya huce ma musamman akwadan sai Najeriya sun kawo mana darawa mu tuna da ƙasar su domin addu'a yadda za a yi siyasar nan cikin kwanciyar hankali. To hamma azumi ma mun samu mun doka na kwana daya domin wannan gudanar da siyasar da suke da yadda za a yi cikin kwanciyar hankali, ba da bata wani barna-barna ko kuma sare-sare ba, domin mun san ita Najeriya kama sun zama tamkar 'yan uwa da Niger. Tunan Niger da Najeriya kama kauna da kane da wani.
Ya'yan jamhuriyar Niger da ke kasancewa na kodda-kodda Najeriya fannin zumunci, 'yan uwantaka da makwabtaka sun yi kyakkyawan fata wa 'yan Najeriya domin zabubbukan kasar su gudana cikin sa'ida.
Mamman nagarta gidan gona kwabtanmu ne, muna fatan Allah ya sa su yi zaɓe wadda ƙasashen duniya ga yi su ma su yi kwaikwayo da wannan lamarin na wadda kowa ga yi shi gama lahiya. Mu yawan kashe-kashen nan ne shi mu da amma kwabtan su mamman jin daɗin wannan abu, amma mun yi da son fata su yi zaɓen su a hankali kwanci.
Kwabtanmu na Allah sa a yi zaɓe lami lahiya, Allah kare su, Allah kiyaye su, muna fata Allah sa a yi lami lahiya. Tunda makwabtanmu na hada yan nai gare ni can da Diyawa, Allah sa a yi zaɓen ga lami lahiya babu tashin hankali.
Muna masa fata alheri, kuma ubangiji Allah shi musu zaɓi na gari, shi musu zaɓi shugaban ƙasa na gari wanda zai musu adalci, zai kula da su da lahiyar su da kuma tsaron da ake ciki.
Jamhuriyar Niger na a sahun gaba wajen kallo da ma fatan samun nasara gudanar da kyakkyawan zaɓe a Najeriya, saboda dangantaka da alaƙa ta jini da jini da Bature ne ya raba a lokacin keta iyakokin ƙasashen biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jama'an tarayya na Amurka sun kama wasu mutum hudu a Florida a jiya talata da hannu a cikin kisan shugaban Haiti Jovenel Moïse a watan Yulin shekarar 2021, lamarin da ya kai adadin waɗanda ke kare kansu a gaban shari'a a na Amurka zuwa 11 da ake zargin su da shirya kisan. Biyo bayan kamen, wani kwamitin masu taimakawa shari'a na tarayya a Florida ya maido da zargin da ake yi wa mutum 11 da nau'ukan laifuka masu alaka da mummunan kisan da aka yi wa Moïse a gidansa da ke Port-au-Prince, babban birnin kasar Haiti, a ranar 7 ga watan Yulin shekarar 2021. An harbi matan Moïse sau da yawa yayin harin, amma dai ta tsira da ranta. wasu tsofaffin sojojin kasar Colombia ne suka aiwatar da kisan da ake zargin wata kungiyar ƴan Haiti da kuma Amurkawa ƴan Haiti a kudancin Florida suka dauka domin hambarar da Moyes. Bayan sama da watanni shida da Amurka ta kashe shugaban Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri a wani samami ta sama a Kabul na kasar Afghanistan, da alamar shugabancin kungiyar cikin sirrin ya koma hannun wani magajinsa a kasar Iran. Wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya akan bayanan sirrin kasashe mambobi na tabbatar da Saif al-Adel shi ne yanzu ya zama babban jagoran Al-Qaeda, lamarin da ke nuna kungiyar na ci gaba yanzu. Al-Qaeda ita kanta ta shiru game da batun jagorancinta bayan farmaki da ya kashe Al-Zawahiri a ranar 31 ga watan Yulin shekarar 2022, amma rahoton ya bada dalilai guda biyu da ya sa kungiyar ta yi gwamda bakinta a kan shugabancinta. Rahoton ya ce ba za a iya bayyanar da shugabancin Al-Adil ba saboda muhimmancin Al-Qaeda ga Taliban mai mulkin Afghanistan da ta ki amincewa da mutuwar Al-Zawahiri a Kabul da kuma kasancewar Al-Adil a Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, shirin ya maida hankali ne kan irin rawar da mata za su iya takawa wajen tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin lumana a Najeriya, inda babban zaben kasar yake da karatowa. To idan ba a manta ba, lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da Hajiya Bin Umar take cewa,
"Aje abin da kake kana son kowa ya zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki." Saboda haka kungiyoyi da yawa in kika duba kusa in ce a arewa ma gaba ɗaya akwai kungiyoyi da yawa har na mazan da zaki ga su dama ci gaban matan suke yiwa kuma suna aiki tare da mu.
To har ila yau kuna tare da bakin namu Hajiya Halima Bin Umar, shugabar Women in Media Communication Initiative, tare da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar kungiyar Center for Juvenile Delinquency Awareness. To za mu tashi akan bayanan Hajiya Halima. Hajiya Halima, kina cikin bayani game da mafitar matsalolin da muke fama da su.
Ya mu ci gaba da irin aiki ne ba wanda za a ce da aiki lokacin zabe ba kadai, a'a wannan lokacin ya wuce. Aiki ne wanda zai zama na kullun namu ƙara fahimtar da mutane, ki ƙara gane yadda rayuwa take. In ma Allah ya ce ba ku al'umma muka ƙara fahimtar yadda rayuwa take, ita kanta gwamnati za ta sauke ne mana abubuwa da yawa. Saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba ɗaya yadda take da muhimmancin su, tun gani alama ne na cewa ita ƙasar mu gaba ɗaya za ta samu ci gaba sosai. Saboda shugabannin mu da su da iman ayyuka hankali a kwance, ba wani sabubi ba wani matsala biyu hakan nan. Kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba ne biyu, mu ne mu kanmu mata lokaci muna da matsala. Matsalar mu shine mata mu ba ma da kuɗin da dama ɗauka mu bayar a wajen kanta. To wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa fito da yawa, saboda kowa tana tunanin ba ta da kuɗi na ɗaya. Na biyu su kansu mazan ba sa so mu mata mu fito mu taka rawan gani, saboda sun san in mu mata muna yi Allah na ce makoma muna samu gaba gaba da abin zaɓen maza a ƙasar nan. Saboda kowa ya san iya gurin mace ɗan kunne ne da abin hannu. In ta samu wannan ta gama. Ko mu mata gaskiya mu mun san ciwon ƴaƴa mata, san ciwon mu na mata. Ba macen da ta hauta so cewa ana zalunci, ta san cewa ɗanta ne ko kuma ita ko ƙanwarta. Amma yawanci ban san me yake damun maza ba, Allah na tuba ka yafe ni. Su akwai wani irin tunani da suke so a ganin su maza ne, ba sa la'akari da wani abin da zai je ya dawo ya shafi al'umma da sauransu. Amma kin ga mu mata gaskiya muna tunanin wannan, duk inda mace ta kai da son ta ji daɗin ta ko tana yi tana sa ran tana duban bakin gata ne. Dama an ce mu muna da rauni, na gode wa Allah ma da ya yi mu masu raunin. Da rauninmu ne yakan sa mu kai taka tsantsan a cikin lamura.
Ko zaki mana misalin irin gudunmawar da kungiyoyin mata suka yi?
In kika duba akwai kungiyoyi da yawa. Abinda yasa kika na fi bada misalin Kano, saboda ina cikin Kano kuma ni ga Nauce ba jiyo ba. Kin ga kamar yanzu a Kano akwai kungiyoyi da yawa wanda muke aiki tare da su, wanda suke tallafa mata. Yanzu ki ga kamar yanzu in za a yi ranar mata ta duniya, da kuma yanzu campaign din nan da ake, duk kin ga yanzu kamar ni kungiyata, kin ga ni ta mata ce, kuma kamar yanda nace ina da jam'iyyata, amma kin ga akwai mata da suka fito. Duk mun fito muna taya su campaign, da mu ake zuwa a je ai campaign din mu da kuma kowa ya san abin da zai, amma mu fito ne mu nuna goyen bayan mu cewa ga matan, kuma akwai mazan da suka zo duk gaba ɗaya da su suke mara mana baya mu ga cewa matan sun kai mace, saboda su ma a gwada su a ga irin tasu damun ludayi.
Batun a ce ko su mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin campaign, kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da shi ta yadda mata wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartatta, su mara mata baya su tara taro kobo domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajintarta?
Wannan gaban da kika ɗauko gaskiya gaba ne wanda tunta da madaɗe muna yin wannan shirye-shirye. Akwai program da aka yi na Vision 2020 tun a wancan lokaci ni ina cikin group ɗin da muka yi wasu abubuwa wanda za mu ɗauki mataki. Allah dai bai ƙaddara aka samu wannan ba, da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka, tukunna sannan da a samu sauƙi wasu abubuwan. Amma yanzu ba alhamdulillah tun da yanzu ga wasu party suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayen fam da sauran wasu abubuwa, tun da ai an samu ci gaba. Amma da ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa ɗin kenan. Sannan kuma inda har Allah zai taimake mu, gwamnati da kanta ta ce dole kowane party ta sauƙe ta yi ma mata kyauta, tun da an samu ci gaba a nan wajen sosai. Baya ga haka su gwamnatin da shugabannin mu su yi kokari su kirkiro da wani abin da zai kawo mana sauƙin dukkan lamari a cikin siyasa mu, shine a ma hana amfani da kuɗin kwata-kwata. In an hana amfani da kuɗi, kin ga magana ya ƙare, ta ba ta namiji zai iya fitowa ya yi hankali a kwance. Sannan abu na biyu, a samu public accountability, wato mutane su fahimci cewa ga yan ban da ya kamata a kashe mana kuɗin mu kuma muna da haƙƙin da namu sun yanda gwamnati za ta kashe mana kuɗin mu kuma da ta mana abin da muke
wato a dinka bibiyar abin da gwamnati take yi da kuɗi
kuma ai komai a bayyane kuma a bada al'umma kowa duk dan ƙasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yanda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta ba su nasu na jihar ko kuma na local government din sa
Hajiya Bin Umar ko zaki kawo mana misalin irin matsalolin da mata suke fuskanta
Alhamdulillah kin ga kamar Her Excellency Binani lokacin ta fuskanci kalubale da yawa in an duba ma irin taimako da jajircewa da sanin makamar aiki da gogewa kin ga ai abin da akai to ita nata abin da yasa nata ya zama daban da kowa ita ai mutane suna son ta kuma sun zabe ta ko a primary sun ma kin ga ai an zabe ta saboda mutane sun san irin gudunmuwar da ta bayar da irin jajircewa da ci gaba da ta kawo lokacin tana sata wanda mazan ma wallahi ba su yi shi ba to kin ga duk da mata yi an san ta yi din kin ga kalubalen da ta samu kuma dama halayen waɗansu mazan ne ba sa so su ga mata sun fito suna neman abin da za su taimaka wa mata wato abin da muke cewa wakilci in an fito sai ki ji an fara kawo su kabli da ba'adi to kin ga ta yi kokari sosai ta kawo ta ci kuma aka zo aka nemi a kwace kin ga mu da muke nan wuraren arewa din mun yi iya kokari dan mu har mun so ma mu je lokacin da za a yanke shari'ar to Allah bai yi ba amma kika ga duk an yi mutane mun fito sun yi magana sun kwande min abinda ake so ai mata an ta kuma bata kwarin gwiwa ta su irin dan rubuce-rubuce da ake a social media da sauransu saboda mun san mace ce nagartacciya ce kuma za ta iya yin rike gwamnan nan cikin yaddar Allah in Allah ba ta sa'a
Hajiya Halima
to irin wa'annan abubuwan idan Allah ya ce muke mu suka yi karfi aka samu fahimta da awareness fadakarwa ya shiga kanmu sosai gaba-gaba ina gaba ta siyasar da a zamana kafin a ce wane da wane ya fito ba dai zama ba kowa dai ya fitowa ba saboda me karfin yan siyasa shine yanzu suna yin abubuwan su a dunkule talaka bai san me yake faruwa ba bai san nawa ya shigo ba talaka bai san nawa aka kashe ba talaka bai san nawa ne aka turo masa wanda da a masa aiki ba bai ma san cewa shugabansa sai zo ya masa aiki ba sai da ra'ayinsa sai kuma da abin da yake so kuma da kan lokacin Allah ya taimake mu lokacin ya zo nan gaba insha Allah mutanen kasar nan ɗan uwana talaka muka bayyana cewa ko mu ne gwamnati fa ba wa'annan da suka ci zaben suka zo su ne gwamnati ba manufa ita ce ka karɓo mana kuɗin mu da ka karɓo kuɗin nan me naka bana da shi na amfanin mu me muke bukata ba me kake so ka bana ba kullum idan sa mana abin da kake so ne ba abin da muke bukata ba to lai rayuwar mu dai rinka yin baye kullum kuma shine shugabannin mu kullum da su rinka danne mu suna mana abin da suka ga dama amma har Allah ya taimake mu kuma muka kara fahimta cewa kuɗi ya shigo kuɗin me ya shigo kuɗin abu kaza ne mu tabbatar ya tafi haka kuma adadin yanayin karfin ayyuka a yi su da inganci kamar yadda aka yi su a rubuce me ka rubuta ka nema me aka baka wani lokaci aka ce ka gama da ya yanayin karfin gini da kwalitin sa yake kuma Allah ya taimake mu duk mu wuce wannan abin nan amma insha Allah kar mun dauko hanya
so Hajiya Bin Umar me yasa mata suka dage sai mata sun fito takara
kin ga ai an ce ba wanda isan ciwon ya mace kamar ya mace abin da yasa muke ta kokarin mata su fito su wakilce mu tsakani da Allah mazan ba sa wakiltar mu yanda ya kamata idan bangaren lafiya ne mace ita ta san wahalolin da mata suke ci a kansu da kuma ƴaƴansu da kuma irin wahalar da matasa suke sha ba wa mata dama su tsaya yanzu Allah ya sa mun samu mata da yawa sun tsatsaya takara sannan kuma ba a zubar da su a wajen primaries ba yanda aka saba yi to kinga an samu ci gaba an samu mata duk da dai an yi gwagwarmaya sosai har da zuwa Supreme Court kafin wasu su karɓi tutar su wasu sai da suka tafi Abuja ana jira a kwace takarar tasu a bayar haka Allah dai ya taimaka da yardar Allah da karfin Allah suka karɓo takarkarin su suka dawo mun riga mun san cewa ciwon ya mace na ya mace ne kamar yanzu ita Hajiya Lele da take Senate ko Hajiya Amina BB Faruk da take House of Rep ko su Amina ko su Halima da suke State Assembly idan aka fito da kuduri ba za su jira a fito da kuduri ba za su fito da kudirin da suka san cewa zai amfani mata da matasa wanda kan a da ba haka bane yanzu idan ana maganan kiwon lafiya in kika ga muka dinga zirga-zirga tsakanin assembly da ina ne ana neman a saka wani abu a fannin lafiya wanda zai taimaka mata da matasa da ƙananan yara sai kika ana samun cikas sosai
Mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Sai a biyo mu cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa ne kuma ya raya mu. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Baba Ahmad da Hajiya Halima Bin Umar. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa
mu wani lafiya.
To madalla, a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara shanje namu na wannan makon ne da jaridar Le Point ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya ce wani bincike da hukumar lissafin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkasa cewar a cikin jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda 1,000 waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takardu na yace yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya. Sai kuma jaridar Independent an da ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Alan Melengo wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru 5 kenan wata kotu a kasar Faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana binciken sa da rubutu cike da yayi da makudan kudade a yayin da yake jira lagaman wannan hukumar a kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Lamai Sabi an da ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko COVID-19 wanda ta yi wa duniya daurin minti. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyan kasar an da suke amfani da yanar gizo gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani kuma tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba sa biyanta agoginta da ya dace. Sai kuma jaridan Avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar 4 na sefan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya. Sai kuma jaridar Ekohosan ta yi an da ita kuma ta ce kungiyar DKT International sun horas da likitoci a kasar Kamaru har guda 50 ga ungozumomi da masu aikin ungozuma waɗanda za su dinga bayar da ayyukansu a faɗin kasar kuma sun ɗauki nauyinsu a faɗin kasar baki daya. Jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru FIFA tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takaridan kasar Mr. Samuel Eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour anda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar Jamhuriyar Kamaru ya rufe college da 134 a faɗin kasar waɗanda ba su ga ka'idodinsu ba. Ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatar buɗe makarantu sai su bi doka da ƙoda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga labaran duniya a taƙaice.
A jiya Talata, sakataren harkokin wajen sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta kaddamar da ayyukan soji a cikin wannan lokaci domin maida martani ga hare-haren Russia, yayin da yake tabbatarwa da gwamnatin Kyiv cewa Amurka da kawayenta da yamma sun yi tsayin daka wurin taimaka mata a yaki da take yi da Russia. Duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na Republican da alamar shugaban Amurka Joe Biden na nan kan bakansa akan matakin da ya dauka akan balan-balan lekin asiri da kasar China da ta tsallako nahiya zuwa Amurka a farkon wannan wata, da alamar an yi zurfin tunane wurin tunkarar lamarin ta yadda za a kiyaye rikici na biyu da abokiyar adawa, yayin da gwamnatinsa take daukar mataki akan yaki na kusan shekara guda da kasar Russia ke yi a Ukraine. Yayin da ake cece-kuce akan balan-balan lekin asiri na China, ma'aikatar tsaron Taiwan ta yi barazana a jiya Talata cewa za ta harbe duk wani abu na soja da zai gita kan gabar tekunta daga kasar China.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.